sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan darul fikir ta cika shekara 8 tana da karatuttukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatuttuka sama da 150. Kamar yadda darul fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darul fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darul fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darul fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darul fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darul fikirin. Har ila yau darul fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ɗan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya a barcin taliya. Domin tallafawa darul fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin, wato darul fikir pro, ko kuma a shafin darul fikiri.com. za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darul fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lamba account kamar haka: 8245927752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darul fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninka watan san da ka ba da shi, kuma Allah mai maka jinjina ta sa musulunci ya yi gaba.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بايعك يا أقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau tara ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, kuma 31 ga watan Maris shekara 2023 miladiya, bayan sallar Juma'a a wannan lokaci a wannan masallaci bigire mai albarka, masallacin ATB a nan Bauchi, inda muka saba gabatar da karatun Alkur'ani da tafsirin sa. Tambayoyi sun taru, don haka tambayoyi ne za mu amsa a wannan zama da yardar Allah. Kafin gabatar da waɗannan tambayoyi, ina marabtar waɗansu bayin Allah daga cikin ɗaliban ilimi da suka bar garuruwansu suka zo suka zauna a nan tare da mu, kullum suna halartar wannan karatu, kuma wanda waɗansu na san su, waɗansu ma ban san da su ba, waɗansu sun gabatar da kansu, waɗansu ba su gabatar da kawunansu ba. Muna musu addu'ar Allah Ubangiji ya yi albarka, kuma Allah ya amfana, Allah ya samu amfana gaba ɗaya da juna a kan hanya ta alkhairi da kuma albarkar Alƙur'ani. Akwai daga cikinsu wani matashi, Rabi'u Sa'adu daga Madugu a ƙaramar hukumar Toro. Bismillah Rabi'u, bismillah. Akwai kuma wani bawan Allah da shi ya zo da takarda ma, to Allah ya albarka ka kalla ne, saboda duk wanda suke can su ga cewa lallai ka samu isowa, to Allah ya albarka. Sai kuma wani bawan Allah da ya zo ma da official takarda na introduction daga ƙungiyar jama'atu Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah daga Kankara local government a jihar Katsina, wanda aka turo shi kuma na musamman domin ya zo ya saurari wannan karatu, kuma da niyyar mu amfana da juna, wato Malam Bashir Husaini Kankara. Bismillah Malam Bashir, kai ma ya kamata sako ya isa shugabanni daga can cewa lallai ka iso, to Allah Ubangiji ya albarkace mu, Allah ya amfanar da mu, kuma Allah ya sa karatu mu samu mai amfani. Bayan haka akwai sanarwa musamman ta alhini da ta'ziya gare mu gaba daya da kuma duk wanda ya shafa na rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu na sunna a cikin wannan jiha Alhaji Muhammad Tata Al-Qaliri wanda Allah ya masa rasuwa jiya kuma aka yi masa sallah jiya da safe wannan dattijo ne na sunna kuma uba ne a gare mu Allah ubangiji ya gafarta masa sun kuma rasu tare da wani abokinsa wanda shi ma suka yi ma makaranta tare baffana ne wanda dan uwan mahaifina ne Malam Bala kenan shi ma je ya rasu duka muna isar da ta'ziya gare da iyalansu Allah ubangiji ya gafarta musu tambaya ta farko wannan yana tambaya ne dangane da zakka bayan bayanin da muka yi a karatun jiya akan zakka sai ce mutumin da yake da dabbobi amma kuma suna taure ne a gida sai dai idan lokacin damuna yayi ana kai su kiwo amma in ba damuna ba suna shi yake daukan nauyin kiwon su a gida shin wannan akwai zakka a ciki abinda muka faɗa jiya shine ana la'akari da menene mafi galibi a shekara idan mafi yawa a shekara kiwo suke fita su je su ci na kyauta wanda Allah ya tsirar su sha ruwan kyauta to wannan za a cire musu zakka shine sa'ima kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Bakar na littafin da ya rubuta akan zakka wa fil ghanami fi sa'imatiha wanda take fita ta kiwo da kanta amma idan ya zama galibinta ta fi zama a gida kawai yan watanni ne da damuna idan akwai ciyawa kake fitar da su sauran lokutan kuma duka suna daure to wanne ne yafi yawa shi ake la'akari to wannan ba za a cire musu zakka ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda daga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa fil ibni al-awamil zakka haka kuma ya tabbata cikin hadisin da Abu Dawud ya ruwaito laisa fil bakari al-awamil shay shanu wanda aka ajiye su domin su rika maka aiki ayi huda da su ko wannan a rika hawa wannan duk ba zakka a ciki wadanda aka yi su domin su rika zuwa kiwo a tara su su ne wanda idan suka yi yawa ake cire musu zakka wallahu a'lam sai wanda yake cewa Allah yana so ya san suwaye Yahudawa suwaye Nasara suwaye Kiristoci shin dukan su ɗaya ne ko akwai bambanci dukan su ɗaya ne domin dukan su kafirai ne lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab amma kuma dukan su daban-daban ne saboda kowanne da addinin sa Yahudawa addinin su daban Nasara addinin su daban in kaje an ce Nasara a Al-Qur'ani to shine ake nufi Kirista da Turanci kenan amma a Al-Qur'ani sunan su Nasara to addinin su daban-daban ne shi yasa Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan Nasara kaga addinai daban-daban ne da musulmi da Yahudawa da Kiristoci kuma bambancin su kenan amma galibin abubuwan da Allah yake sa na hukunce iri ɗaya ne a tsakanin Yahudu da Kiristoci ya halatta mutum musulmi ya auri ba Yahudiya ya halatta mutum musulmi ya auri Kirista amma bai kamata ba sannan kuma ya halatta a ci yankansu duka sannan kuma ya halatta sauran abubuwa na mu'amala na zamantakewa a yi da su ba tare da nuna bambanci ba na addini a cikin al'amura na rayuwa a cikin al'amura na kasuwanci a cikin al'amura na makaranta malaminka ne ko ɗalibinka makwabcinka wannan ba bambancin addini wajen ka kyautata musu ba bambancin addini wajen ka musu adalci ba bambancin addini wajen ka musu gaskiya da amana kuma idan ka cuci wani daga cikinsu ba bambanci da ka cuci musulmi duka ɗaya ne idan ka ci bashi ko kuɗin wani daga cikinsu wajibi ne ka biya kamar yadda idan ka ci na musulmi bambancin da ke tsakaninmu da su na addini ne lakum dinukum وليديني أما أنا مؤاملة تيود كلهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين نتنبأ تنك بينا شوى ينا سودون الله أمس بياني أكم فإن الله تعالى في يوم كان بقداره 50,000 سنة dakuma wa inna yawman inda rabbika ka alf sanati mimma ta'udun ina ji kamar bara ma an tambaye ni wannan mun amsa wadannan ayoyi ne guda biyu dukan su suna cikin alqur'ani kuma duka suna cikin surori ne makkiya suna magana dai akan tsayin yini wannan tsayin yinin Allah ya ce shekara 50,000 wannan tsayin yinin kuma Allah ya ce shekara 1,000 shin wanne ne kuma ya ake hada su wannan a cikin suratul ma'arij ta'rujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana mala'iku suna wato suna hawa zuwa wurin Allah madaukakin sarki tare da mala'ika jibrilu shine abu a cikin yinin da kwatankwacin tsayin sa shine shekara 50,000 a cikin suratu at-tajida kuma sai Allah madaukakin sarki yake cewa fi yawmin kana miqdaruhu 1,000 sanatin mimma ta'udun a cikin yinin da gurgurdon ta shine shekara 1,000 a irin kidayar ku haka ya fadi irin wannan a cikin suratul hajj wa yasta'jilunaka bil adab walaula ajalun musamman laja'ahumul adab ko wa yasta'jilunaka bil adab wa inna yawman 'inda rabbika ka 1,000 sanatin mimma ta'udun yawwa wa yasta'jilunaka bil adhabi wa lan yukhlifa Allahu wa'da wa inna yawman 'inda rabbika ka 1,000 sanatin mimma ta'udun yini daya a wurin ubangijinka kamar shekara 1,000 ne irin yadda kuke kidayawa abinda malamai suka hada dangane da wadannan ayoyi kamar yadda al-imam al-allama malamin nan na tafsiri Muhammad al-Amin al-Shankiti a cikin littafin sadab'u ihami littirab fi ayatul kitab yace na shekara 50,000 yana magana akan tashin kiyama ne na shekara 2,000 kuma yana magana ne akan yini daya a wurin Allah banda na tashin kiyama kowanne yini daya a wurin Allah a kidayar Allah kamar yana daidai da shekara 1,000 ne a wurin ku don haka idan a wurin ku an yi shekara 1,000 to a wurin Allah an wuni daya ne an fahimci wannan ko saboda haka shi Allah a wurin sa baya ganin lokaci wato yana da wani tsayi shi yasa Allah yace innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ku kura da ni kaman yana da nisa mu kuma nan kusa muke gani saboda yini daya a wurin Allah shine sai ku kun shekara 1,000 kuna kidaya kaga wurin Allah mai sauki ne kenan to shine ma'anar inda kaji shekara 1,000 ana nufi wuni a wurin Allah idan kuma kaji shekara 50,000 tsayin tashin kiyama kenan Allah ya sa mu gama lafiya wannan yace idan mutum ya samu raka'a daya a sallar tarawih shin zai cika dayar ko sallama zai yi sannan kuma a fili zai yi karatun kwa a tsirce sallar dare duka iri daya ne ai duka a bayyane ake yin sallar dare nafilolinka amma don kai a tsirce tunda nafila ce bata baci ba amma a bayyane ake yi kuma idan ka zo ka samu raka'a daya sai ka tashi ka karo daya in kuma liman raka'a hudu zai ka samu uku sai ka tashi ka karo daya domin saboda ya zama ka cika shafa'i abinda yasa babu bambanci kuma tsakanin wannan da sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim fama adraktum fasallu du abinda ka samu da liman kai wa ma fatakum fa atimmu wanda ka rasa kuma sai ka ciko kaga in ka samu dai sai ka karo dai kenan wannan yace shi yana amfani da suna uku Musa Isa Haruna to sai ƙarta kuma sai ya sa mata Aisha Musa Isa sai ya sa ƙarshen kuma da sunan garin su shin ya halatta da ya halatta mana ai bai bambanta ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine mutum ya sa sunansa da sunan wani da ba mahaifinsa ba kamar yadda kai sunanka Isa ai Musa sai ka ce Aisha wani abu daban ba sunanka kai kanka ba ko ita ta yi wa kanta haka ko kai kai duka bai halatta ba duk wanda zai jingina kansa ya jingina ga mahaifin da ya haife shi ko da ba musulmi ba ne kuma dole sunan babanka zaka sa karka sa sunan baban wani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man intasaba ila ghairi والديه فليتبوأ مقعده الى غير ابيه فليتبوأ مقعده من النار duk wanda ya jingina sunansa da sunan wani da ba na babansa ba ya tanadar wa kansa gida a cikin wuta tun anan duniya wannan kaga babbar magana ce sannan Allah ya ce a alqur'ani ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan babansu amma don ka kara da wani abu bayan an faɗi sunan baban sauran duk ba laifi a kawo sunan koma baya da ya dora amma dai baban ya fito a san kai dan wane ne an fahimta wannan yake cewa tambayar sa dangane da sallah wasu idan za su yi sallah sai su kama kirji waɗansu kuma ba sa kama kirji wanne ne daidai daidai kan shine masu kama kirji su suka dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace ayi kuma ya dace da abinda shi ma yake annabi sallallahu alaihi wasallama kullum idan zai yi sallah yana dora hannunsa na dama akan hagu kuma sai ya dora akan kirjinsa kamar da hadisin Wa'il ibn Hujr ya tabbatar wanda yake cikin sunan Abi Dawud kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka annabawa ma suke ba shi kadai ba ya ce duk annabawa wannan kuma Imam Malik shi ya ruwaito shi a cikin Muwatta sannan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kamar da yake cikin hadisin Sahal ibn Sa'd bin Sa'idi a cikin Sahih al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu اليمنى يده اليمنى على ذراعه اليسرى yace an umurci mutane cewa idan suna sallah su dora hannun dama akan nahagu don haka wannan shine sunna wanda ya salla hannunsa a sauke fa sallarsa tayi amma ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya dace da tambaya ta gaba da wani yayi akan iqama shin iqama zan iya yin sallah ba tare da nayi iqama ba eh zaka iya idan kai namiji ne amma ka saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi sallah a ta da iqama amma in ba ai iqama ba kawai kana zuwa kai kabbaran harama kai kadanka sai kai sallah sallarka tayi kamar wanda ya sauke hannu ne a sallah kaga sallarsa tayi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam sunnarsa ita ce kowace sallar farilla za a yi mata iqama idan sallar jam'i ne zaka yi mata iqama idan kai namiji ne mace ce ba sai tayi iqama ba an fahimta mai tambaya ta gaba ya ce ya ake gane wanda aka yi masa sihiri idan yana cikin hayyacinsa ni ma ban sani ba ya ake a gane mai sihiri wallahi ban sani ba ni dai dan iya abinda na sani shine wanda na karanta na gaya muku a cikin darasi da muka yi akan sihiri da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanda za a yi maganinsa idan ka samu irin wannan sai ka je ka samu kwararre akan harkar sihiri ni ba kwararre akai bane sai sa duk waɗanda suke bugo waya suna tambaya ta ya ga kaza ya za a yi ba sai yadda za a yi ba ni ban iya maganin sihiri ba kuma ina duk wanda ya tambaye ni ma nakan gaya masa cewa ya je ya samu wani ƙwararre cikin malamai masu ruqya ko malamai masu ba da magani su sai su duba su sun duba suka gani sai su cire masa Allah ya sauƙaƙa ya ce nasi ya tabbata cewa duk wanda ya sihiri ko ya sa aka yi masa ya kafirta shin ko da ko ya karɓi kalmar shahada eh mana idan yana da kalmar shahada sai ya sihiri kalmar shahadar ta rushe ai ɗaya daga cikin abin da yake rusa musulunci shine sihiri an fahimta idan ka je wajen boka ka ce ya maka sihiri akan wani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad kafara bima unzila ala muhammad ka kafirce da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da qur'anin da aka saukar masa kaga ka zama arne kenan haka kuma idan kai ne da kanka kai wa wani to Allah madaukakin sarki ya ce shi ma kafirci walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr idan kana koya wa wani idan kuma kai da kanka inna ma nahnu fitnatun fala takfur idan kuma kaje kace ayi maka duk dai kafirci ne kawai to amma shin idan mutum yayi a baya yato ba za a karba kware za a karba Allah ya ce kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam ka ce wa kafirai da su masu sihirin da bokayen dukan su in dai suka bari suka tuba Allah zai karbi tuban su kuma za a gafarta musu wannan yana tambaya cewa kudin ma'aikacin gwamnati ana cire masa zakka idan ana cirewa ya ake cirewa zance mafi rinjaye shine kudin da ake biyan albashi na wata-wata babu zakat. Ana fahimta ko? Ɗaya daga cikin sharuɗa kafin zakata wajaba akan mutum shine hawalanul haul, shekara ta zagayo. Kudin albashi kuma za a baka albashi kuma ya shekara. To idan albashin ka yana da kauri da aka baka sai ya kai nisabi, kuma kawai sai ka jefa a banki sai ka manta da shi, sai shekara, ko kuma yanzu nisabi bai kai yawan nisabi ba, amma da ya kai na wata uku sai ya kai nisabi, sai ka bar shi a cikin account, aka ci gaba da karawa sai shekara ta zagayo yana nisabi, to shikenan zaka ta hau kanka, ba don albashin ba, sai don saboda koma wani kuɗi ne inda ya shekara kuma ya kai nisabi akwai zaka a ciki. Amma in dai kudin albashi ne da ake bayarwa wata-wata, an an baka ka kashe, iya ƙarshen abin da kudin albashi zai iya maka a ce zai maka wata tara misali, tara kashewa, kaga dai ai bai kai shekara ba, to ballantana wanda na saka ma a kwana tara zai kashe. Ko irin wanda aminci tara in aka turo albashin ya shigo, irin na galibin mu kenan ma'aikata, in kaga ya shigo sai ka duba ka ce to wane turawa ne, turo mai tafane ka za a tura mata, wannan shi kenan kudin ya kare, to kaga wannan babu zaka a ciki, saboda na farko kudin bai kai nisabi ba, na biyu kuma ko ya kai nisabi bai shekara ba. Akwai malaman da suke gani cewa za a cire zakka a cikin kudin albashi, dalilin su na farko shine suka ce ai kudinka da aka dauke ka aiki sai ka ce kudinka kaza kaza fa anu, kudinka kaza kaza ne a shekara, kuma wannan kaza kaza in ka gani za ka iya kaiwa ya kai nisabi na wasu fa kenan banda na muka. To in kaga irin wanda idan kudinka ya kai haka, in an tara in aka ce fa anu a shekara ya kai nisabi, to sai suka ce ai kudinka ne ana san maka kadan kadan, don haka tunda an ajiye maka shi kuma in ya shekara to akwai zaka a ciki. An fahimta? Suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ku cire daga cikin abin da kuka samu, to kuma wanda ma'aika samu, wa mimma akhrajna lakum min al-ardi, kuma ku cire daga kayan amfanin gona, don haka Allah bai ce sai kudin kaza ba, don haka tunda naka ne ka cire. Sannan suka ce hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh ibn Jabal, yace fa alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan min amwalihim, kace da su Allah ya dora musu sirin a cire zakka daga dukiyoyinsu. Suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a keboce irin dukiya ba, don haka kowane kudi ma akwai zakka a ciki. To amma wannan zancen dan wasu tsararru ne daga cikin malamai, wata fatawa ce da fito daga wasu malamai na kasar Egypt, kuma aka karbe ta mun dan yi ta jayayya akan wannan matsalar lokacin ina Malaysia, lokacin da yake su malaman can fatawar su kenan suna dora wa mutane wannan cewa mutum dole ya bada ya cire zakka, don haka idan shekara ta kare sai mutum ya dubi albashin sa nawa ne duka fa anum din nan, sai ya kasa kashi 40 sai ya cire daya. Amma zancen da yafi rinjaye shine babu zakka a cikin wannan kudin koda ya kai nisabi matukar bai shekara ba. An fahimta? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da na Aisha wanda Ibn Majah ya rawaito, la zakata mim la zakata fi malin hatta yaqula alaihi alhawl, ba zakka akan wani kudi sai ya shekara. Don haka kaga in dai ba wai ka karba bane ka ajiye shekara, babu zakka a cikin sa kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar, wallahu alam. Amma ihsani kuma yana da kyau, kowane wata in ka karbi albashi ka cire wani abu ka ba da ihsani, na sadaka ko na kyauta. Wa ahsinu inna ma yuhibbul muhsinin, Allah yace ku rika yawan kyautatawa, Allah yana son masu kyautatawa. Bai kamata ba albashin ka yazo a ce gaba ɗaya ka kashe ba wani na ihsani da ya fita a ciki, wannan abin da ka bayar na ihsani shine rabonka a ciki, wanda kake bayarwa duka wannan ka cinye ne a cinye shi a nan duniya. Sai dai amma ka sani da ihsani da alheri da waye duka sai ka cire na wajibi na iyalanka. Indai ka gama, don Allah yace wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afu, idan an tambaye ka da me za a cire na sadaka ka ce musu sauran abin da ya rage bayan an cire na wajibi, don haka ka cire ka ciyar da iyalanka, shi ma wannan sadaka ce, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace loma ɗaya da zaka sa a bakin matarka shi ma sadaka ce. ina fata an fahimta sannan kuma sauran duk abin da zaka ciyar da iyalanka sannan bayan su kuma sai ɗan uwa na kusa iyaye da makusanta na kusa sannan sai saura ma su samu waɗannan sune tambayoyin da aka turo kai tsaye wanda suka rubuto sai kuma tambayoyin waɗanda suka turo ta hanyar kafofin sada zumunta wanda aka tattara ban sani ba ko yawan su zai iya samu gama a yanzu ko yaya bari dai mu taba abin da ya samu wanda yana tambaya cewa menene hukuncin mutumin da yayi alola sai cire wani farce a hannunsa ko kafarsa ya mazaunin alolarsa alolarsa ta yi kuma cire farce ko aske gashi duk baya taba alola ko wanka wallahi a'lam su din dai idan suna jikinka a rufe su to idan akai alola ko wanka bai yi ba sai ruwa ya taba su kamar su idan mace ta sa jamfarci ko irin wannan abin da ake sawa tunda roba ce ana iya daye ta zaka tana iya rufewa ruwa ba zai taba farcen ba to wannan alolar ta bata yi ba sai ta cire ta sake alolar haka kuma wanda suke sa zare wanda zai daure gashin su yadda ruwa ba zai iya tabawa ba amma in ruwa zai shiga gashi ba matsala amma irin wannan da za a nannade ruwa ba zai ratsa ba to ita ma sai ta warware ta sake wankan ruwa ya taba kafin nan amma idan kai wankan ko alolar daga baya ka cire gashin ko ka cire farcen wannan bai bata maka ba wallahi a'lam sannan kuma tambaya ta gaba shin addu'a yayin azumi kafin shan ruwa ana yi ne kafin shan ruwa ko sai bayan an sha ruwa addu'o inda ake yi lokacin shan ruwa kala biyu ne akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada idan za ka yi du'a'u mas'ala to ka yi kafin ka sha ruwa idan za ka yi du'a'u ibada ka yi bayan ka sha ruwa du'a'u mas'ala shi ne za ka roƙi Allah ya maka kaza ya raba ka da kaza ya haɗa ka da kaza Allah ya karɓi azuminka Allah ya yi waye wannan duka in ka zo za ka sha ruwa sai ka ɗaga hannu saboda ka gama ibada kamar yadda Allah ya gaya mana akan annabi Ibrahim alayhi salam wa iz yarfa'u Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il rabbana takabbal minna kaga yarfa'u suna cikin aikin basu gama ba to irin wannan sai kai addu'a Allah ya kai mun kaza Allah ka karba amma bayan an gama kuma to sai ayi du'a ko ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga gare shi a cikin hadisin nan da ya inganta riwayar Abu Dawud da annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya gama azumi ya sha ruwa yakan faɗi wannan addu'ar zahaba zama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insha Allah wannan addu'ar ana yin ta ne bayan an gama shan ruwa saboda ita ai ba roƙo bane du'a ko ibada ne zahaba zama gashi yunwar a kishi ruwan ya tafi wa batallatil uruq gashi yanzu duk jijiyoyi sun samu ruwa ya ratsa su wa sabatal ajru insha Allah kuma lada ta tabbata kaga wannan du'a ko ibada ne ana kirari ne wa Allah akan an bauta masa kuma gashi yanzu ya kawar da duk wahalan kuma ladan amma tana an fahimta kuma zaka ji sahabbai an roto da gare suna addu'ar Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu kaga wannan an gama kenan laka sumtu na riga na yi azumin na gama wa ala rizqika aftartu kuma har na bude baki da arzikinka kaga wannan bayan an gama shan ruwa ne an fahimci bambancin wannan bawan Allah yace na kasance da ni ina cikin matasa na banza a baya musamman lokacin da nake jami'a amma yanzu Allah ya shiryar da ni kuma ina nadamar rayuwata a baya shin zan iya samun mace ta gari kuma zan iya haihuwar zuriya ta gari ko kuwa don wasu sun ce mun duk abin da kai kai ma sai an maka kuma ba za ka yi iya a baya yanzu ka zo ka more ka ce za ka samu na gari ba haƙiƙa bawan Allah za ka samu ta gari kuma za ka haifi na gari da yardar Allah saboda kai ma na gari ne idan Allah ya tashi maka hukunci yana la'akari da yaya kake yanzu ne ba yaya kake da ba idan da Allah zai rika duba da a cikin al'amura ai za ta samu matsala amma kana cikin irin mutanen da Allah ya fi son don akan irin ka ne ma Allah ya saukar da illal ladina tabu ko illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki nagari to irin waɗannan Allah zai juye mummunan aikin su na baya ya dawo kyakkyawa a nan gaba wa kana Allahu ghafurur rahima saboda haka ba hukunci bane mutum ya ce duk abin da kai ma dole sai an yi maka a Allah yana yafewa wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada duk wanda ya tuba yayi aiki mai kyau kuma ya shiryu Allah ya ce ka ga yawa kowa cewa ni mai gafara ne laghaffar mai yawan gafara ne ma ba kai gafara ba to kuma in za a yi gafara kuma a koma baya ana duba wane yayi kaza wane yayi kaza ai bai zama gafara ba Allah baya wannan wannan ya karanta ne ko dan adam ne Allah ya ce fa'fu anhum wasfa ka yafe kuma a manta baya sai Allah kuma bayan ya yafe kuma ya tura baya Allah baya haka duk wanda ya shiryu ya shiryu kenan a wurin Allah in dai har shiryuwarsa da gaske ne Allah ubangiji ya shirya da mu gaba daya kuma kuskure ne mutum ya ce duk abin da wane ya shi ma dole sai an yi da yarsa wannan ba daidai bane in ka ce duk abin da kai sai an yi da yarka to ai in an yi haka an zalunci yar an dora mata laifin wani Allah kuma ya ce la taziru wazirah wizra ukhra yanzu idan mutum ya zama kafiri dole sai dan sai ya zama kafiri in mutum ya zama mazinaci dole sai yayansa su zama mazinata in an yi haka an yi adalci ai ba adalci ba in dai haka ne kuma ba za a yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyit min al hayy ba zai zama arziki a cikin musulmi ba kenan da kowa sai ya zama arziki a duniya wannan ba daidai bane kun fahimta da kyau yawa duk abin da kai ma za a yi maka amma ba duk abin da kai za a yi wa wani ba man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha mai tambaya ta gaba wasu suna rubuto daga inda suke wannan ya ce shine Abdulsamad daga Jega yana yace yana tambaya ne dangane da yayi sallar tarawihi da liman har suka kare shin idan ya koma gida tarawihi cikin dare yana iya sakewa wata sallar ko kuma sai dai yayi wata irin nau'i na ibada banda sallah a yanzu muka fada a cikin hutuba cewa idan kai sallolinka kana iya kuma bayan ka koma kaje ka sake karawa don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan salatul layl kamar da yake cikin hadisin Abdullah ibn Umar yace salatul layl masna masna in za ta yi sallar dare kawai kai biyu 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 kuma bai faɗi iyakar su ba ko nawa ne sai ce fa in khashiya ahadukum an yudrikahu as-subhu falyarka rak'atan tutir lahu ma qad salla idan mutum ya ga har gari zai waye sai ya tsaya haka ya hakura sai yayi raka'a ɗaya ta zama masa gutiri kaga nan bai faɗi adadi ba sai malamai suka yi ittifaki cewa babu adadi na iyaka akan sallar dare sannan kuma ana so ka bi liman kuma idan ka bi liman ana so ka tsaya sai ya gama gaba ɗaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man qama ma'a al-imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul layla duk wanda ya bi liman har liman ya gama za a bashi ladar lissafin sallar dare gaba ɗaya to kaga liman ya gama kai kuma in ka koma sai ka ƙara naka saboda wancan hadisin salatul layli masna masna idan kana so duk yawan abin da ka ƙara ladar Allah kuma ba ta karewa za a ci gaba da ƙara maka sannan kuma idan ka bi liman kamar yadda muka faɗa a cikin hutuba idan ka bi liman zaka bi shi har ya gama har da wutiri kar ka ce zaka yanke saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yansalif ka bari sai ya gama idan yayi wutiri to kai kuma sai ka bike kar ka yi sallama sai ka karo daya sai ka maida ita shafa'i domin idan ka zo da daddare sai kai tayin abinda zaka kara domin a ƙarshe kai wutiri amma idan ka bi shi har ya gama wutiri to shi ma yayi amma idan ka zo ka kara abinda zaka kara ba zaka sake maimaita wutiri ba saboda ba a yin wutiri biyu a cikin dare daya inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta sai mai tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin matar aure da take kiran wayan gidajen rediyo ba tare da izinin mijinta ba wannan matar ba ta kyauta ba duk ya kamata wanda za ta yi mu'amala da shi a waje ya kamata ya zama mijinta ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗaya daga cikin siffofin mace ta gari shine ba ta yin alaka da wani daga waje sai da izinin mijinta kamar yadda wani ba zai shigo mata ba wannan muna yin nasiha ga su mata kenan duk abin da kike ya kamata zan mijinki ya bada izini tunda har wannan yayi magana akai ta wannan cewa shi baya so ki buga waya gidan radio ne to ki hakura karki buga to amma shin haramun ne mace ta yi magana ta buga waya da wani a waje wannan ba haramun bane in dai abin da za ta yi abu ne da bai kauce wa shari'a ba za ta buga waya don ta sayi abu kaga ba ta san mutumin ba za ta buga waya ko da na gidan radio in ana wani abu wannan duk ba laifi bane in dai ba wani miji wannan abun zai jawo matsala da shi ba don kin yi wannan babu laifi kina fata an fahimci wannan ko kina makaranta ki buga waya ko ki yi magana da abokan karatunki ko kina da wata sana'a ko kina aiki ki yi magana da abokan aikinki ballantana kuma ƴan uwa wannan duk ya halatta na faɗi wannan ne saboda mijin da ya san ba wata matsala bace ko zari'a a cikin wannan kare zama mai tsanani sosai kawai yanzu don mace ana wani abu ta buga waya a gidan rediyo ina gani kamar abun bai kai tsananin da za a ce har sai mutum ya yi abin nan ba amma macen da ta zama ta yi istirsali akan abun ta mai da shi wani abu da ta buga ni ce wance matar wane a unguwa kaza a kaga wannan kuma dole mijin ya ji wani iri ya yi yawwa saboda haka ita matar sai ta kiyaye tambaya ta biyu ce idan aka daura wa mace aure amma bata tare ba shin nauyin ciyarwa yana kan waye yana gidansu mana yana inda take daurin aure baya wajabtar wa mutum ciyarwa sai ya fara amfana da auren amma yana zagawa gidansu yana zuwa yana daukanta yana tarewa a waje ko bata tare ba zai ciyar da ita kuna fahimta yawwa saboda asali haƙƙin ciyarwa na mace yana biyo bayan haƙƙin istimta'i famattamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna shi yasa haƙƙin ta ci sadaki ma yana kan istimta'i ne to haka kuma haƙƙin da ya shafi ciyarwa ma idan mace bata tare ba ciyarwanta yana gidansu idan lokacin tarewa yayi mijinta ya ce mata ki tare a gida kaza sai take shiga gidan sai ta shiga gidan kanta ko ta shiga wani gidan daban to haƙƙin ciyarwa yana kanta idan mace tana gidan miji sai ta yaji ta koma gidansu haƙƙin ciyarwa yana kanta kuna fahimta in tana gidansa komai yana tafiya daidai to haƙƙin ciyarwa yana kanta idan tana zaune a gidansa ba tana kwana a gidansa amma kwanan banza ne in ya nema bata bayarwa shi ma wannan haƙƙin ciyarwa yana kanta ita da kanta ya sa ta abinda Allah ya wajabta mata ta yi ta kitab ta kitayi to wannan ma sai ya ce ki ci da kanki bai laifin komai ba amma wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin yace matan da ba ta zuwa sallar juma'a za su yi wankan juma'a za su iya idan su samu lada wankan juma'a yana da ladansa na musamman ko da mutum ba zai sallar juma'ar ba kuma mata suna iya yi idan su samu lada saboda hadisin da muka taba karantawa man ghassala wa qatata duk wanda yayi wanka kuma yasa aka yi wanka kaga wannan wankan na ranar juma'a ne ai ka kuma ba dole ne mace ta je sallar juma'a ba haka in tayi za ta samu lada wannan mai tambayar yace don Allah ina so ka yi nasiha ga matata domin kullum tana cikin sauraron karatunka kuma duk abin da ka faɗa tana ɗauka malam amma ba ta kyautata mun rashin mutunci kala kala musamman lokacin da bana da kuɗi malam a yi mata nasiha don na san yanzu haka tana sauraron ka Allah ina da ɗalibai kala kala in dai wannan ba a haka ɗaliba ta ce to a ina ni kuma na koya mata wannan Allah ya shirye ki 'yar uwata duk mata masu irin wannan tunda Allah ya sa an ce kina sauraro na don Allah ki gyara ni abinda nake karantar da mata shine biyayya da sadaukarwa ga mazajensu wannan shi ya dace da abinda Allah ya ce mu gaya muku sakonta Allah ya ce mu gaya muku cewa ku zama masu biyayya kuma in dai za ku zama nagartattun da Allah yake so to ba za ku taba zama nagartattu a wurin Allah ba sai kun zama nagartattu a wurin mazajen don Allah ya ce fasalihatu mata nagari a wurin Allah alitatu su ne masu biyayya ga mazajin su saboda haka duk yadda kika zama kina ta gari a wurin Allah nagartarki ba za ta cika ba sai kin zama ta gari a wurin mijinki fasalihatu qanitatu hafizatu lilghaibi bima hafiz Allah ina fata an fahimci wannan don haka dole ne ki zama zaki biyayya kuma dole ne zama zaki ladabi ki san irin kalma da lafazin da ya kamata ki gawa mijinki ki san irin aiki da mu'amala da ya kamata ki yi wa mijinki ki san kuma haƙin mijinki akan ki shine ki masa biyayya a cikin dukkan abin da ya sa ki matukar bai fi karfinki ko ya saba wa Allah ba ki kuma bar dukkan abin da ya hana ki matukar bai hana ki abin da zai cutar da ke idan kin bari ba ko kuma abin da zai saba wa Allah idan kin hanu idan baki wannan ba to kin fada cikin wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ga mafi yawa daga cikin ku a wuta a ranar sallah yazo yana wa mata wa'azi yace ina jan hankalin ku rika yawan sadaka saboda da na kai ziyara na Isra'i da Mi'raji an nuna mun ku kuka fi yawa a wuta suka ce me muka yi kafirci muka yi a me muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda yakfurna suka ce muna kafircewa Allah ne yace a'a mazajin ku kuke kafircewa saboda haka duk wanda take so ta samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi biyayya ga mijinta kawai ko babu wani mutum a duniya sawa'un malaminki ne ko mahaifinki ne ko mahaifiyarki da yake da haƙinki masa biyayya kamar mijinki wanda yake da haƙin da yafi na mijinki a duniya shine kawai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji sune wanda idan nasu ya saba to zaki bar mijinki ki bi su amma in ba su ba ko ya saba da na mahaifinki da na mahaifiyarki mijinki zaki bi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda a duniya akwai wanda zan ce ai masa sujada da ba zan ce kukumin sujada ba da sai in ce mace sai wa mijinta sujada kaga girman miji haƙinsa ya wuce duk yanda kuke tsammani wata ta zo ta gaida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji dadi da ladabinta sai ya ce ke matar aure ce ta ce eh ni matar aure ce sai ya ce ya kuke da mijinki ta ce lafiya lafiya ina kokari sai ya ce to aje dai a ƙara dubawa saboda fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin wannan miji shine wutar ki shine aljannarki in gaskiya kika faɗa sai kika sani in ba gaskiya ba ki sani da cewa zaman aljanna kike ko zaman wuta gurgurdon yadda kika zauna da mijinki ai wannan ya isa nasiha ko ba ita kadai ba dukkan dalibai na mata kun ji Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba yace malam don Allah mace mai adda za ta iya itikafi a masallaci a'a ba za ta iya ba itikafi a masallaci na wanda take da tsarki ne a cikin mata ma wanda baka da tsarki ko shiga masallaci ba za ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a masallaci kuma matansa suna yi amma masu tsarki wanda baka da tsarki bata zuwa nana Aisha Allah ya kare yarda a gare ta kamar da yake cikin sahih al-Bukhari take cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana itikafi ni kuma ina haila idan zan bashi abu sai ce in miƙo masa ta window sai in miƙa masa shi din ma tace ina tsoro sai in ce ina haila ba sai ce a'a ai haila ba a hannu take ba kina iya miƙowa amma kaga ba za ta shigo ba sai kan zo ya miƙa kansa sai ta wanke masa ta tace masa sai ya dawo da kansa cikin masallaci amma ita ba za ta shigo ba don haka kukula mace mai haila ba ta shiga masallaci menene hukuncin mace da take da azumi sai aljanu suka shiga jikinta sai bayan an sha ruwa ta farfado ɗaya daga cikin kamar yadda kuka sani rukunai na azumi shine niyya kuma niyya din nan dole ya zama an fara ta tun daga farkon azumi kuma an rike ta har zuwa lokacin da aka sha ruwa idan niyya ta yanke to azumi ya rushe to idan mutum ya fita a cikin hankalinsa ko niyya ta yanke saboda ai bai ma san yana yi ba idan mutum yayi bacci yana cikin hankalinsa ai in ka tashe shi zai tashi amma idan mutum ya suma ba yana cikin hankalinsa in ka tashe shi zai tashi ba zai tashi ba sai dai magani ko sai lokacin da ya farfado to duk mutumin da ya suma ko aljini ya buge shi ko ko mace tai farfadiya ko namiji ya fita a cikin hayyacinsa to wannan niyyar ta kare zaka idan ya tashi sai dai ya rike baki kawai ya karasa amma daga baya sai ya sake wannan azumi ina fata an fahimta innamal a'malu binniyat wannan yace ya halatta mutum ya yafe gadon sa kafin a raba eh ya halatta mutum ya yafe ai haƙin sa ne idan mutum mahaifinsa ya rasu shi yana da hali kallansa kuma suna bukatan kudin bayin da gidan da dan abin da aka bari sai ce a raba amma shi a cire nasa sauran ku raba duka haddanawa in yace ya yafe shikenan sai a cire shi a lissafi na fata an fahimta ana iya rabiya hadda shi sauran a basu ana iya sai a cire sunansa gaba ɗaya sai a raba wa sauran ya halatta kamar yadda dukan kuna iya ku yafe wani abu kafin a raba haka mutum ɗaya ma yana iya yafe nashi ai idan kuka zo za a raba kayan gado Allah ce wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu kuna iya kafin a raba gado sai ku ce to ga miskinai ga baya kuma kudin nan da yawa kuma za su zo kallo kuma kullum wannan gida da gidan mai da motocin nan suna gani ya kamata kafin a raba gado su ma su dan samu sai a raba sai a ce a ba miskinai a ba marayu a ba mabukata sauran kuma sai su raba to haka kuma mutum ɗaya yana iya haka dukan su ma suna iya haka yace malam jiya nayi mafarki daidai yace jiya yayi mafarki mai dadi da rana ya matsayin azumin sa to ni ban san wani irin mafarki ne mai dadi ba ko ba mai kai da mafarki ba a kare azumi mai tambaya ta gaba yace shin ya halatta mai sayar da abu ya kara kudin abin da bai mallake shi ba idan abin da kake nufi a mutum abin da bai da shi ya sayar haka kawai to haramun ne bai umma la yamli annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma cirikin ya rushe amma idan salam zaka yi kamar pre order business kenan ka nuna mutum hoton abu kaza ya gani ya ce ina so sai ka ce biya kudi sai ka kuma ka karbi kudin sai ka je ka sayo ka zo kai masa delivery wannan ya halatta idan ya cika ka'idojin salam sai a saurari karatun fikihu a jibabin salam a ji yadda hukuncin suke tambaya ta gaba yace shin mace tana da laifi idan bata tashi mijinta sahur ba to idan suna fada kenan ko tashi sahur baya daga cikin wajibai sai dai in ya umarce ta sai ce da ita ki tashe ni to nan sai ta ki tashin sa kaga nan ta saba da umarnin amma in dai mata wani kirki mai tace zaka gani ba kana da nauyin bacci ba sai ta bar shi ya sa alam sai ta janye wayar ta gudu da ita ta bar shi auren ya ta bacci sai ta tsaya tana ana iqama ku daidaita tsakanin ku da matan ku don Allah a daina samun irin wannan abin da zai kai ga ana rigimar da har zai sa a ce a hana wani kaso wannan yace shin ana yi wa sallar isha'i kasaru idan zai yi ya zai yi ana yi wa sallar isha'i da la'asar da azhar kasaru salloli masu raka'a hudu sai a raba kashi biyu ayi raka'a biyu ayi sallama kowace sallah ana yin ta yadda ake yi ne sallar azhar da la'asar dama asirce ake su da raka'a biyu a asirce fatiha da sura sai kai sallama sai ka bar sauran biyu na karshen sallar isha kuma dama raka'a biyu a bayyane ne guda biyu kuma a asirce don haka zaka yi biyun farkon ne da ake a bayyane da fatiha da sura shine kasarun ka gama wallahu a'lam yace dan Allah yana so ayi bayani akan game da fadar Allah madaukakin sarki a suratul mujadala aya ta 45 domin naga wasu mutanen da suna ni dai ban san wata aya take fada ba don suratul mujadala aya ta 22 ne kai kuma ka ce aya ta 45 don na ji sai ka bincika kafin daga baya ka sake tambaya sannan yake cewa yana wannan kuma yana cewa to amin amin yace mai azumi kafin a sha ruwa sai yayi amai shin zai sake azumi ne ko ya ya danganta idan kai ka kikiro aman da gangan kai ka kwakulo shi to sai ka sake azumi idan kuma aman zuwa baka yayi saboda wata lalura ba kai ka jawo ba to nan babu komai a kanka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne da Imam Tirmidhi wai to kuma ingantacce daga Abu Huraira yace man zara'ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a 'amdan falyabdi duk wanda amai ya rinjaye shi to nan ba rabu ko akan sa wanda kuma ya kiro amai da gangan to wannan sai ya rama amma ba kafara rabu ko ne kawai amin yace dangane da sallah idan nayi sallar azhar ba tare da na ta da iqama ba wannan na riga na bada amsa akai ko amin yace karatu da ake yi akan sallah yace kai karatu akan sallah ka kawatar akan muhimmancin yin sallah akan lokaci shi yanayin aiki na baya ba ni dama in yi salloli akan lokaci sai na tashi nake hada su gaba daya wannan ne irin aiki ce ai ko kai dan sama jannati ne za a tura ka a kumbo ka je wata sai kai sallah matukar kana da hankalinka to wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya in dai kana da rai sai kai sallah idan aikinka ya shafi abinda ba zai baka dama kai sallah ba ai babu wanda aikin sa yafi na a ce soja ne ana ba ta kashi zai buga bomb zai harba daga jirgin sama ko zai harba daga igwa ko zai harba da bindigar sa yana ladewa akwai aikin da yake wannan aiki ne kaga dai rashin nutsuwa ya kare akan nan to ko aka ma za ka yi sallah fa in khiftum farijalan aw kubana kana gudu kana sallah ba wani aikin da zai sa a ce ba za a yi sallah ba sai lokaci ya fita amma wannan muna magana akan fitan lokaci kamar sallar asuba karka bari rana ta fito kamar sallar azhar da al'asr karka bari rana ta fadi kamar sallar magariba da isha karka bari alfijir yake to shine abin da muke faɗa amma in dai kana nufi sallar azhar ka kai ta karfe 3 ko sallar magariba da isha ka kai su karfe 10 wannan shi lokacin bai fita ba idan akwai dalili da yasa shine laluri sai ka kai ta wannan to babu matsala ina fata an fahimta idan aikin ka ya sa dole ba zai yiwu ba sai kai haka babu laifi wannan in kai in kuna tare da ƴan uwanka sai ku yi jam'i idan kuma kai kadai ne ma daga baya in ka samu dama ka yi wannan ba laifi bane ina fata an fahimta amma in dai lokaci zai fita to sai dai kai sallar a yanda kake din an gane wannan da kyau yanzu mutumin da yake operation kuma sai zama operation din zai ci awa 8 sai suka fara sai zama har lokacin sallah zai fita irin yadda muka faɗi fitan lokacin sallah nan in suka bar mutumin zai mutu suna aiki ba za su iya bari ba sai su sallah a yadda suke su ci gaba da aikin su kuma daga baya ba za su sake wannan sallar ba fattaqullaha mastafatu ina fata an fahimta amma in aikin ka bai kai na haka ba to ya kamata ka yanke ka yi sallah sai a ci gaba da aiki shine abin da yafi dacewa wallahu a'lam wannan yana cewa mallan ina bibiyar karatunka a kullum kuma ina aiki da abinda naji daidai gurgudu yace akwai wata magana da ka taba faɗa yace ina aiki a wata babbar ma'aikata kuma kudade manya-manya suna gittawa kuma ina kokari in kiyaye amma fa wa'azinka da naji na zariya ya daga mu hankali ka ce duk abin da mutum ya dauka sai ya mayar in ba haka ba kuma sai ya biya a lahira to wani malami kuma ya ce mun in ta istighfari Allah zai yafe ni amma ni har ga Allah na fi gamsuwa da kai to malam zai saki duba fata wannan ne ko yaya wala ina tausaya maka ba kai kadai ba duk wanda yake aiki a wurare irin kasashenmu wanda ba sa kula da haƙƙin mutum albashinsa bai taka kara ya karya ba kuma a je a kai ka aiki a inda kuɗaɗe manya-manya suke shiga na taɓa yin magana mai yawa a kan wannan kwanakin baya a wajen karatun fiqihu dangane da wani bawan Allah da yake gaya mun cewa shi yana aiki revenue collector ne yana tara kuɗaɗe na revenue zai je taro kuɗi miliyoyi amma kudin albashin sa bai ma kai 50,000 ba kuma ana jira ya zo ya kawo wannan kudin kuma ya hisabi cikakke kuma yace yana zuwa karatu yana jin tsoron Allah yana tsoron kar ya taba ya zo ya kawo yace yanzu yalla kai ko allowance ba za a banna kudin motar da zan je ba yace a mu ma ba a ciki muke diba ba kai ma ka diba mana saboda an maida abun institutionalized don haka kai kowa yi corruption yanda ya ga dama wallahi ni dai bawon Allah na duba alqur'ani na duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban gama ka wani wuri da yake da sauki a wurin Allah da zaka ci kudin da ba naka ba in kuma zaka iya kai amma an jira na kiyama kar ka neme ni wallahi ni ban san wani abu a addini ne ba da rangume akan kudin wani ko kudin gwamnati ka ci saboda wai dalilin albashin ka bai isa ba in ka ga irin wannan ka hakura ka bar aiki ko ku yajin aiki ku ce a tsara mu mu duba kullum a cikin yajin aiki muke ba kuna gani kai yajin aiki ka ce a tsara maka in ba haka ba ka bar aikin kawai so da ni duk a dan aikin nan da duk bukatar sa wallahi aljanna ta fi maka tsada kuma aljanna tana tsadar da in dai akwai kudin haram ba za ta barka ka shiga ba wallahi in dai ka gina wannan jikin da haram to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan jikin na wuta ne baraka ci haram ka sha haram ka sa haram kai wadaka da haram kuma kaje ka shiga aljanna ba gidan aljanna ba na yan haram bane ni wannan fatawar tana cikin abinda bana rangume akai amma wallahi ina jin tausayin masu shi sai dai ni ban samu rangume a wurin Allah bane kuma ba ni ban zo bane balle in kisar maka da wani abin daban iya abinda na sani shine kudin haram haram ne kawai in kaga ba zaka iya aikin ba ka bari wani yayi in ka ci wasu suna ci ka bar su su hala suna da amsar da za su ba wa Allah kai in dai baka samu wata amsa ba karka ci kawai ka hakura in kuma ana bin ka kudin haram ka biya idan ka ga ba za ka iya biya ba ya fi karfinka to kai ta tuba wa Allah ka biya wanda za ka iya amma ba kai shiru ka cinye wannan kuma sai ka ce Allah zai yi maka inna Allah gafurur rahim shi Allah gafurur rahim din kuma ne yake ka gaya wa bayina cewa ni din fa ni ne shadidul iqab ni ne mai tsananin kamu in ka ji Allah yana magana akan irin wannan ayoyi masu tsananin sai ka ga kaman ba shi ne gafurur rahim din ba in yana magana akan gafurur rahim ba da irin ka yake yi ba yana yi da masu sauki sauki ne amma in yana da shadidul iqab kuma yana yi da irin masu tsanani ne don haka bawon Allah wallahi ina kaunar ka saboda Allah kuma ina tausaya maka kuma inda a ce wannan abun haƙi na ne da zan iya wallahi ni da na ce komai ma a yafi maka amma ni ba zan iya magana a madadin Allah ba duk wanda yake cin haram ya daina kawai inda akwai ni sauki wallahi ni bana bakin ciki wa kowa ya samu ko nawa ne ka kashe abinka amma ni in faɗi abinda Allah zai kira ka sai ka ce a nemo ni ba ruwa na na faɗi iya wanda na sani amma in ka ce wani malami ya ce kaza kwarai da gaske akwai malamai da yawa ni dan iya dan wanda na sani kenan malamai manya masu ilimi wanda suka fi ni in su sun baka halal ka je ka bi ka dan an zo ni ba ni zaka kira ba amma ni kan wanda na sani haramun haramun ne kawai Allah ya tsare mu shi yasa wallahi a ranar kiyama zaka sha mamaki yanda zaka ga mutane da yawa wanda suka ci kudi suka ci ware ne a nan duniya kana ta ganin su kaman wasu masu burge mutane ne kudin gwamnati saboda shi dan siyasa ne kudin gwamnati saboda shi yana kan wata wani babban asusu ko kudin kamfani ko kudin wani abu na jama'a ko kudin wata kungiya tana dibawa tana ta harkokin sa sauran mutane wasu ba su sani ba ahsabullah Allah ya sa an yi lissafin yawan kudin wani subu kai kuma ka ma manta nawa kace wallahi sai an yi kidayar su duka kuma wallahi sai ka biya anan ba wasa a ciki Allah ya kiyaye kuma irin waɗannan mutanen zaka sha mamaki in ka gan su a ranar kiyama wallahi sai sun baka tausayi kuma duk tausayin da suka baka ba za ka iya ce maka musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranar kiyama in suka zo suka tsaya kawai sai a ce mishi addi amanataka kawo amanar da aka baka na kudin nan kawo amanar da aka baka na motar nan kawo amanar da aka baka na gidan nan kawo amanar kaza na al'umma kawo shi sai mu ce ce ai babu nan lahira ne babu sai a ce gashi can sai leka cikin wuta sai ga abu kudi ne sai a ce gashi can sai ka dauko a raba wa mutane su tunda ya gani zai shiga mota ce kace tace gaci can sai mutun ya hango ta a can cikin wuta sai ya shiga ya ta gangarawa ta gangara sai ya je sai ya sako sai ya dauka yana munna zai a cikin wuta yana ta kona shi fa amma zai hakura saboda yana so ya zo ya kawo don yana jin tsoro in bai kawo bala'in zai biya wa sai ya dauko sai ya dora a kansa da ƙyar zai hau shekara nawa zai yi daga saman wuta zuwa ƙasa shekara nawa ne sai mutum ya gama ya zo ƙarshe kawai sai abun ya zame sai faɗi sai koma sai a ce ai sai ka koma ka dauko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka za a yi ta mata har abada sala ba gara ka mutu a talaka ba baka ci ko kabo ba ina ce duk rigimar ita ce mota gida mata wane ne a je turai ina ce shine duk magana yanzu duk ka gama wannan abin kuma ka je ana tsora maka abu a cikin wuta kana da kunta me amfanin su Allah ya tsare mu Allah ubangiji ka bamu halal komin karancin sa kuma ka sa mana albarka a ciki Allah ka tsare mu da haram komin yawan sa kuma ka nesantar da mu da shi da mu da zuriyar mu da iyalan mu abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana muna isar da addu'a ta musamman ga dukkan bayin Allah da suka ce roƙa musu Allah addu'a akan rashin lafiya ko nasu ko na majinyatan su ko na ƴan uwan su ko na ƴaƴan su ko na matan su ko na sauran iyalan su Allah ubangiji ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya da albarkacin alqur'ani ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da dukkan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa baraka ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin.